بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na tafsiri wanda insha Allah zamu tashi ne kan aya ta 25 a suratul baqara muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya datar da mu
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة
رزقا
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
Bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana makoma da kuma sakamakon waɗanda ba su yi imani da manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da Al-Qur'ani ba wanda aka kalubalance su da su kawo ko da gajeriyar sura tankwacin Al-Qur'ani ba su iya ba ko ba za su iya ba aka yi musu narko da wutar jahannama to Allah ta'ala sai ya ambata wato sakamakon waɗanda suka amsa kiran na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duk wanda ya imani da wannan kiran ya yadda da Al-Qur'ani mai girma kuma ya yi aiki da abinda Al-Qur'anin ya karantar to ga sakamakon sanan Allah ta'ala ya ce wa bashirin lazina amanu kuma ka yi albishir ka ba da labari mai faranta rai ga waɗanda suka yi imani ai saddaqu billahi wa rasulihi waɗanda suka gaskata Allah da manzansa suka karɓi manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka gaskata Al-Qur'ani cewa daga Allah yake kuma suka yi aiki da shi Allah ta'ala ya ce kai musu albishir waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi ayyuka kyawawa managartan ayyuka allati tadammanat haddawatu ilallah min alfurudi wan nawafil ayyukan da wannan kiran da aka yi zuwa ga Allah ya kunsa kira zuwa ga Allah dai dama shine a aikata kyawawan ayyuka bayan imani yasa malaman tauhidi malaman aqida suke cewa dole shi imani baya tabbata sai da aiki wala yakmulu qaulul iman illa bil amal wato furta imani ba zai aiki ba zai kammala ya tabbata ba sai an yi aiki wala qaulun wa amalun illa bi niyyatin haka ma dukan wani aiki magana da aikin in an furta kalmar tauhidi sannan aka gaskata aka yi aikin to sai da niyya mai kyau yawa sai an nufi Allah subhanahu wa ta'ala an yi ikhlasi wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunna haka nan maganar da aikin da maniyar duka ba za su amfani ba sai an yi daidai da abinda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. In an yi bid'a kagaggen aiki da sunan addini, Allah ba zai karba ba, kuma har sai ya tuhumi wanda ya yi irin wannan aiki wa ya saka shi, saboda haka aikin ya zama bata kenan, kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu bid'atin dalala, kowace bid'a bata ce. Saboda haka dole sai da aiki, kai albishir ga wanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka na farin laida na filfili. Malamai suke cewa kyawawan ayyuka ba su tsaya a iyakar ayyuka na alhairi na gaɓoɓi kamar sallah da azumi, farilla da nafila ba, har sai an haɗa da kyautata mu'amala da zamantakewa da mutane, domin ina ma'anar wanda zai kyautata sallarsa ta farilla da ta nafila amma ya fito ya yi ta cutar jama'a a kasuwa ko a wurin aiki, aikin gwamnati ko aikin jama'a, misali ko ya dinga zalintar iyalansa a haƙoƙinsu, ko kuma ya je dinga aikata ayyuka na alfasha iri daban-daban. Kul harrama rabbi innama harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa batan, kace ubangiji na ya haramta mugan ayyuka bayanannunsu da ɓoyayyunsu. To ba da za a yi mutum ya zama mumini mai aiki nagari cikakke wanda ya cancanci wannan bishara, sai ya haɗa da wannan janibi, janibin aiki da janibin kiyayewa, shi ne kuma attaqwa, tsoron Allah, ko ba haka ba? Lianna taqwa tufassaru bimtisalil ma'murat wajtinabil manhiyat, maganin tsoron Allah ana fassara shi da aikata umarni da nisan tarhani. To wannan shi ne al'amalus saliha, ayyuka na gari, aikata kyakkyawa da kuma barin mummuna. To kai musu albishir anna lahum jannatin, cewa an musu tanadi da waɗansu manya-manyan gonaki, wato gidajen aljanna kenan da suke haɗe da manya-manyan gonaki, hada'ika zati shajarin wa masakin, gonaki ne waɗanda suke da bishiyoyi na kayan marmari da inuwoyi da kuma gidaje, wuraren zama kenan. Shi yasa kake gani ko a nan duniya wanda arzikinsa da dukiyarsa suka bunƙasa, sai ga wato ya yi ƙoƙarin yin gida ko gidaje, manya-manyan gidaje, wani ma sai dai ya sayi gona ko gonaki ya gyara ya yi gidan irin wanda yake so, ya yi kuma shuke-shuke ya ainihin ƙayatar da gurin ya ƙawata shi. To duka kwaikwayo ne. To amma gidajen aljanna so sai Allah kaɗai ya san irin abin da ya tanada ciki na faɗin nasu da shuke-shuken nasu da ababe na ni'ima a ciki, tajri min tahtiha al-anhar, waɗanda ƙoramu na ni'ima suke gudana ƙarƙashin waɗannan bishiyoyin da kuma benayen, aitata ashjariha wa qusuriha, ƙarƙashin bishiyoyin na aljanna da kuma benayen. Al-anhar, ƙoramu suna gudana, akwai ƙoramu na dukkan abin da ake buƙata, ruwa lafiyayye ingantacce, ba ruwan kwalba ba wanda sai an tafi da wata mota a jiya ɗaya a ɗauko ruwa a sayo, in ya yanke dole sai an nemo irin wani, kuma shi ma an kawo shi sai an adana shi, an ajiye shi a wurin da zai yi sanyi, sai an yi ta ɗawainiya a kansa. Ita aljanna an riga an tsara ta, an saita ta, an tanade ta ta yadda duk abin da ake buƙata a ciki, abin da za a ni'imtu da shi, dama akwai shi a tanade, ko ba zai yanke ba, ba zai ƙare ba, ko ba wata ɗawainiyar da ta ragu da mutum za a ce kai. Yanzu idan ka samu nama, duk ingancinsa duk kyawunsa wai wanda za a yi abinci da shi, amma ya wuce buƙatar yanzu, kana buƙatar ka adana shi a wurin da ba zai lalace ba. Kai hata abincin ma gyararre, dole yana da lokaci da zai yi anin ya ɓaci, har abin da ake liƙewa cikin gwanagwanai ko ledoji da sauransu, ana saka musu sinadarai zuwa ɗan wani lokaci, wanda shi ma sai a zana a jiki cewa to fa daga zarar ya kai lokaci kaza to wannan ya ɓaci ya zama guba. To amma aljanna ita tutar Allah ta'ala ya sa abinda aka tanada ciki ba zai yanke ba. Ƙoramin zuma, ƙoramin giya irin ta lahira, madara da sauransu suna gudana har zuwa inda mutum yake, ba sai guri ɗaya ba, duk inda mutum zai buƙata an bi shi da shi, kuma ba ya buƙatar wani kula, wata kulawa ta daban wanda mutum zai yi wajen lafiyarsa ko ainihin daɗinsa. Allah ka rabautar da mu da waɗannan ni'imomi. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqa, kullama ruziqu minha, duk yayin da aka arzikta su da rizqan wani arziki min samaratin na ɗan itace, ay ud'imu min tilkal jannat, yayin da aka ciyar da su daga waɗannan gonakin. Wato kullama ruziqu rizqan min samara minha, wato duk yayin da aka arzikta su da wani ɗan itace daga cikin waɗannan bishiyoyin, qalu hadha alladhi ruziqna min qabl, sai su ce wannan ai tamkar ko kamar abinda aka arzikta mu da shi ne aka ciyar da mu shi ne kafin wannan lokaci, ma'ana ba a duniya ba, a kamar a ce jiya ko ɗazu. Litashabuhi thimariha, saboda ‘ya’yan itacen suna da kamanceceniya, suna kama da juna, sai ka gansu a launi iri ɗaya. Wautu bihi mutashabiha, za a kawo musu shi ai ji'o bin rizqi mutashabiha, za a kawo musu abincin na ‘ya’yan itace yana kama da juna, yana kamanceceniya. Yushbihu ba'dahu ba'dan launan wa yahtalifu ɗamu, sashensa yana kama da sashe wajen launi amma kuma ɗanɗanansa kowanne ka taɓa daban yake, kowanne ka saka a bakinka daɗinsa daban yake. To haka Allah ya tsara abin. Walahum fiha azwajun mutahhara, kuma an tanada musu cikinta azwajun mutahhara, mata na hurul ain da kuma waɗansunsu matan duniya kenan, waɗanda suka zauna a duniya suka yi ibada, suka yi imani, suka yi sallah, suka yi azumi, suka yi ayyuka na ibada, suka yi ɗa'a a gidajen aure, suka yi haƙuri, suka bi shari'a, ba su bi tsiwa irin ta kafirai ba, waɗanda suke cewa mace daidai take da namiji, suna ƙin bin dokoki ko shari'o'i na addinin musulunci na ƙiwamar namiji a kansu, ba su wannan. To matan duniya waɗanda suka samu shiga aljanna su ma suna daga cikin waɗannan mataye mutahhara waɗanda aka ainihin wato tsarkake su a barin dukkanin wani abin ƙi. Ya zo cikin wani hadisi da al-Imamu Tabarani ya rawaito daga ummul mu'minina Ummu Salama, mata Annabi sallallahu alaihi wasallama, take cewa ya Rasulullah, matan duniya su ne suka fi ko kuma hurun ain? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matan duniya sun fi, su suka sun fi hurun ain, saboda su hurun ain haka aka halitta su, aka yi zubin su haka, ba sakamako ne na wani aiki da suka yi yasa aka saka su a aljanna ba. Amma matan duniya aljanna sakamako ne na aikinsu, saboda haka sai aka kyautata halittarsu da yanayinsu fiye da ma waɗanda aka halitta a cikinta musamman. Ya ce fifikon ma kamar fifikon tufani bayanta da ciki, galibi za a ga bayan wajen ya fi cikin kyau. Na ce in ji ta ya Rasulullah, saboda me? Sai ya ce saboda sallah da suka yi, da azumi da suka yi, da bautar Allah azza wa jalla da suka yi. Allah ya tufatar da fuskokinsu haske, ya tufatar da su da irin alharinin aljanna, fararen launuka ne da su, da korayen tufafi, da fatsatsen kayan ado irin na zinari, da sauransu dai sifofi na ainihin kawa da kwalliya wadanda sai Allah ta'ala da ya tanadi wannan ya san yawan sa da ainihin ingancin sa mutaharatu min al-haidi wa kulli qazarin mata ne masu tsarki ba sa haida babu duk wani abu na kazanta a tare da su kamar misali a ce nifasi ko haida ko kuma wato majina kaki yawo da sauransu larura ce kawai ta rayuwa amma abun kazanta ne ko ga namiji ko mace to amma matan aljanna su babu wannan a tare da su ba sa haida ba sa nifasi ba sa dukkan wani abu na kazanta da kasani Allah ya bar abin da ake bukata ne gare su na nima kadai na kyawu da ɗebe kewa anin da dukkan abin da namiji zai bukata ko ba zai kiyamata ba a tare da su wa hum fiha khalidun cikon arzikin da kwanciyar hankalin da rabauta shine cewa su masu dawama ne a cikinta maki suna abadan za su zauna ciki har abada la yafnun ba za su kare ba ba za a ce yau rayuwarsu ta kare ba kwanakinsu sun kare ba jikin ya gaji ya mutu ba Allah bai tsara zaman aljanna a haka ba wala yakhrujuna min haqqi ba za su fita ba daga cikinta bayan Allah inda a ce ma wato rayuwar dan aljanna cikin aljanna kwatankwacin zaman da yayi a duniya ne kadai in ya shekara 50 ko 60 ko 70 a duniya yana gugurmaya irin yadda muke ganin ta muke cikin ta a yanzu a wannan rayuwar misali to in ya shiga aljanna ya samu wannan jin dadin kuma duk zai shekara 50 din ne ko 70 ko 80 ko 100 misali daga nan sai a salwantar da shi ko a daskarar da shi amma dai ya more waɗannan shekarun a irin wannan guri ai wani abu ne wanda yake mutum ba zai bari a wuce shi ba ya koma shiga azabar da zai yi kamar waɗannan shekarun kuma a wutar jahannama ana gurzarsa to ina ga in rayuwa ta har abada ce har abada ne cikin wannan jin daɗi da ni'ima har abada Allah ne kaɗan ya san ma'anar har abada babu iyaka cikin ni'ima wadda ba za ta yanke ba babu fargabar mutuwa balle ciwo balle talauci babu wannan duka kuma cikin cewa ubangijinka ne Allah ya baka ballanta naka ji wani wata takuruwa cewa wani kamar ka yana da gori a kanka ka san yana daga cikin matsalolin duniya cewa duk yadda kake dasawa da mutum yadda kake da shi yayin da yayi maka sai ka dinga jin dare-dare da shi to amma Allah mahaliccinka yanzu arzikin da Allah ke ba mutane in wani ya ma hasa suka ce Allah ne ya bani ka roke shi shi kai ma ya baka suka ji kana gadara da cewa ubangijinka ne ya baka baka da wani jin nauyi a ciki saboda haka bayan Allah ya saka yan aljanna a ciki kamar da yazo a sahihul bukhari zai musu magana cewa ya ku bayina daga wannan abin da na baku duka kun gamsu kun samu gamsuwa su ce ya ubangijinmu me zai hana mu gamsu da abin da ka bamu alhali ka bamu abin da baka taba ba wani cikin halittunka ba sai ya ce to zan kara muku da cewa na saukan muku da yarda ta ba zan yi fushi da ku ba har abada to kaga karshen wato karewar kwanciyar hankali kenan shine ma'anar waridwanu minallahi akbar yarda Allah ita ce tafi komai girma to cikin wannan yardar da walwala da sukuni za su dawwama Allah ka Allah dan tsarkin sunayenka da sifofinka ka samu cikin waɗanda ka rabautar da su da wannan baiwa da wannan ni'ima da iyayenmu da zuriyoyinmu da 'yan'uwa Allah ya datar da mu
inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا كَثِيرًا وَمَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ.
نعم. لما كانت الأحكام تشمل الأشياء الخطيرة والحقيرة da yake hukunce-hukuncen Allah madaukakin sarki sun tattara komai da komai, abubuwa manya su ne haƙira, wato da kuma alhaƙira abubuwa ƙanana wanda ake raina su suna shiga ciki. Shari'a ta Allah bata bar manyan ƙananan abubuwa ba, bata bar manyan abubuwa ba, bata bar ƙanana ba, ta haɗo komai da komai. ضرب الله المثل بالذباب الله يا بغا وجه مثالي اواني لوكتي da kuda walan kabut ya buga misali wani lokaci da ainin gizo gizo ya yuhanna su gariba masal fa samiula Allah ya ko mutane an buga misali kuma ku saurari wannan misali. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا وجدت معولا للي ودنن da kuke kiran su kuma bayan Allah daga gumaka da makamantan su ba za su iya halitta koda kamar kuda ba, koda sun hadu domin sa, domin duk abin da Allah ya wato iyakar abin da Allah ya baiwa ɗan adam na kokari ko dama shine a hada abu kaza da kaza, abu kaza ya kasance. Amma a samar da abin da babu shi, to Allah bai taɓa baiwa bayinsa wannan ba, kuma ba zai ba su ba. Saboda haka ko da sun haɗu ba za su iya fitar da su halitta ko da kamar ƙuda ba. Wan yaslubuhum zubabu, shi Allah ya san ƙizuhum, kuma idan ƙudan ma ya ƙwace musu wani abu ba za su iya ƙwato shi ba. Idan ƙuda ya sauka a kan gunki, kai ko mutum ne ma ake bauta masa, yana nan zaune a gundarance ana bauta masa ana binsa koma bayan Allah, in ƙuda ya zo ya sauka a kan idansa ya lakaci kwantsar idansa ko wani abu ko ya masa ya cije shi ko wani abu, sai ga ya kai duka ƙudan ya tashi, sai ka ga ƙudajen nan ba su da kirki. Misali ƙudajen nan sun dame shi, sun fi kaga bai da iko a kan ƙudan, ba zai iya kamo shi ba. Kaga da ufa ɗalibu wal matlub, mai nema da wanda ake nema duka masu rauni ne, mai bautar da wanda ake bauta masa duka ba wani mai iko ba mai tasiri. Kamar haka Allah ta'ala ya ce masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya aka masalul ankabuti ittakhadhat baita, misalin waɗanda suka riƙi waɗansu abubuwa kuma bayan Allah a matsayin majibinta da suke bauta musu don neman ceto ko wata biyan buƙata, to kamar gizo-gizo ne da ya riƙe gida, gidan da baya maganin komai, baya maganin iska ko sanyi ko zafi ko kuma ya suturta mai shi, da gidan gizo-gizo ba abin da yake cikin wa'annan, saƙa ce mara amfani, kuma abu mafi rauni idan ya ainihin taɓa shi kenan sai gidan ya rushe gaba ɗaya ya fatattake. Ya ce to wannan ahanal buyuti da baitul ankabuti law kanu ya'lamu, kuma mafi raunin gidaje ko so shi ne ainihin gidan gizo-gizo, inda san san haka abin yake, to da ba su bauta wa wani Allah ba, wanda dai ya bauta wa gunki ko ya bauta wa shaidani ko ya bauta wa wani ba Allah ba, to ya yi abin da ba zai masa amfani ba har abada, ya ƙwari kansa ya cutar da kansa. To dai wannan misalan sun zo fi Qur'anil Karim, a cikin Al-Qur'ani mai girma Allah ya wannan misalai ne bayyana anna ahkamahu fiha sawa, dan ya bayyana cewa hukunce-hukuncensa duka ɗaya ne, manyan abubuwa da ƙanana. Shi yasa ba a raina wani abu na shari'a, abin da yake wajibi da abin da yake mustahabbi duka a cikin shari'ar Allah, inda ya tabbata Allah ya shar'anta shi, to wajibi ne yarda da shi da kuma imani da hakan. Aikatawa ce dai to mutum abin da yake ba wajibi ba ne, in bai yi ba ba za a kama shi da laifi ba, amma yarda cewa shari'ar haka take, to wannan wajibi ne. Wanda ya yi inkarin nafilfili na sallah ko azumi bayan tabbatar da zuwansu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to kaga wannan ya zama babban mai laifi, domin ya yi inkarin wani ɓangare ne na shari'a. amma idan ya yadda cewa nafilar lallai sunna ce wani abu ne wanda yake kyakkyawa an yi umarni da shi sai dai ba dole ba ya yadda da wannan amma sai dai bai yi ba to sai a ce ya rasa ladan amma dai bai da zunubin inkarin wannan shari'a saboda haka ita hukunce-hukuncen duka ɗaya ne wajen wajibcin imani da su walam ya taruku min hashe alliki sati shari'ar Allah ba ta kyale wani abu ba wajen cewa karamin abu ba ne ba wa kala ta'ala Allah ta'ala ya ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah baya kyamar ko saunar wato ya buga misali ko kaka misalin yake duk yadda abu yake Allah ta'ala ya ga da hikima ya buga misali da shi to sai ya buga misali amma ruwaito cewa a cikin asbabun nuzul cewa mushrikai lokacin da suka ji Allah ta'ala ya irin wannan misalan kamar ayoyi guda biyu da makamantansu da Allah ya buga misali da su suke ta to yin alqur'ani daga Allah yake yaushe ne Allah zai tsaya abu kamar wasanni menene kuma buga misali da gizo-gizo ko ambata misali kuda ko kaza ko kaza Allah ta'ala mai girma ai ya daukaka a barin ya ambata kuda ko ya ambata gizo-gizo ko ya ambata kaza ko kaza ba su lura da cewa hikimomin da ke cikin abin da aka buga misalin da shi shine abin da ake so dan adam ya riska ba a bisa rashin basira irin nasu to shine Allah ta'ala ya ce Allah baya kunyar ko kuma baya kyamatar wato ya buga misali duk yadda misalin yake kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana hukunce-hukunce na wayansu abubuwa wayanda ake jin kunyarsu ko ya tabbata a sunna wayanda ake jin kunyarsu da suka shafi ainihin sirrin dan adam domin bayanin shari'a to Allah baya kyale bayyana gaskiya inna Allah la yasahi min alhaq Allah baya barin bayyana gaskiya domin abu kai kunya a ciki ko kuma wani zai ga wani abu ne na arena a hukuncin yake so a sani hikimar yake so a gane ba'udatan fama fawqaha ko kamar sauro ne karamin sauro shine sigarul baq ai annamus ko kuma irin wannan abu wanda kuma ake cewa da ita mai bin jiki ita ce ainihin wato abin nan ba'ud din abinda yake kama jikin mutum ya ta kaikai ya ta susa a jikinsa to ko da kamar wannan ka ga wannan baka da kyan ido ma ba za ka gan shi ba za ka iya gane shi ba sosai to ko da kamar wannan ne zuwa sama da shi domin ai kowanda wannan aka yi misali aka ce ka duba raunin dan adam fa kuma kawai za ta kama jikin mutum amma ka ga yana ta susa bayan gashi tirkeke da shi da ƙarfi har ma yana hura hanci shi wani ne ko mai ilimi ne ko mai mulki ne mai iko ne amma sauro ko kiyashi ko kuma balle ma ayyo sama azocin naka idan sun kwarzane shi sun taba shi sai kaga yana takuruwa yana neman yanda zai rabu da wannan mafi kaiwa matuƙa ma kwayoyin cuta da suke shiga cikin jikin mutum abubuwan da ake cewa ba ma a iya ganin su da mujarradin ido sai an yi amfani da madubi na musamman to amma ka duba in ya gauraya da jinin dan adam yadda yake haddasawa dan adam matsaloli hadda ma na kusa da shi duka to kaga wannan duka ai mai hankali ba zai ce dan me Allah zai buga misali da wayannan kananan abubuwan akwai hikimomi da yawa da Allah ta'ala ya sa a ciki akwai gargadi da yawa da Allah ya sanya a ciki dan adam duk inda ya kai wato duk da matakin da Allah ya kai shi na daukaka amma kuma wayannan kananan abubuwa suna yin tasiri a kansa to kaga ashe ba abun mamaki bane in Allah ta'ala ya yi misali da su fa ammal ladina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim amma wayanda suka yi imani suna sane da cewa wannan misalin da Allah ya buga alhaqqu to shine gaskiya tabbatacciya min rabbihim daga wurin ubangijinsu alhaqqu shine athabitul waqi abinda yake tabbatacce ne shi kuma haka yake shine gaskiya din da yake kamar da Bahaushe ke cewa min rabbihim daga wurin ubangijinsu duk abin da Allah ta'ala ya buga misali da shi wato ba'udata fa ma fawqaha yawa wato kamar kumace ko kuma abin da yake sama da ita wajen girma ko kankanta Allah ta'ala yana buga misali da wannan don ya bayyana hikimomin da ke ciki ila ya turku bayanaha lima fiha min al-hikam Allah ba zai bar bayanin wa'annan misalan ba saboda hikimomin da ke ciki amma allazina amanu amama su imani fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbih suna sanin cewa wannan misali da Allah ya buga wato ba abin za bane Allah ya yi shi ne saboda ya tabbatar da wata gaskiya wato gaskiya ce tabbatacciya daga wurin Ubangiji su dan hikima ne dan ilmantar da bayi ne dan su ainihin nazari sosai ainihin su lura da abin da ke ciki wa amma allazina kafaru fa yaquluna maza arada Allahu bihaza masala amma wanda suka kafirta sai su ce menene Allah yake nufi da wannan a matsayin misali menene fa'idar da ta saka aka faɗi aka ambata wannan ina fa'idar buga misali da kananan abubuwa irin su sauro irin su kuda irin su gizo-gizo kuma da makamantansu a fa'idar ita ce a wurin mai hankali da basira gane hikimar da Allah ta'ala ya saka a cikinsu yanzu ka duba kiyashi irin jan kiyashin nan ilhamar da Allah ya yi masa kaga abin mamaki ne ai yadda za ka gansu suna tafiya cikin tsari suna aiki na taimakekeniya har ma da tanadi domin kansu Allah ta'ala ya kimsa musu wani abu da za su dinga suka ginu a kansa a rayuwarsu su tanada wa kansu guraren zama da sauransu to kaga wannan ko ba komai yana nuna maka Allah ta'ala gwani ne masani ne komai iyawa in ba haka ba ina ma halittar take ina jikin yake ballantana ma har a dasa masa dukkan waɗannan sababai na riskar wannan abubuwa to amma Allah mai iyawa ne yanda ya saka wa giwa ilhamata kan irin fasalin rayuwarta aka ya sanya wa jankiya shi da abin da bai kai shi ba wannan da Allah bai ishi mai hankali da basira aya ba kuma dukkan halittun da bambancin halittun yawansu wanda Allah ne kadai ya sani na tudu da na kwari masu takawa da kafafunsu da masu jan ciki da waɗanda suke zaune a ruwa da waɗanda suke a tudu kowace halittar launin da fasali da salon rayuwarta daban ne da na ƴan ruwarta haka ne ko to har a zo kan ɗan adam shi ma to kuma kowa fasalin da Allah ya masa na halitta da yanayin rayuwa ɗin akwai bambanci tsakaninsa na ɗan uwansa kaga hikima ce baliga gwaninta ce da iyawa da ta kai matuƙa ta wuce sanin ɗan adam to wannan shine abin da wato mu'minai suke riska wanda munafiƙai ko kuma kafirai da ba su yi imani ba ba su riska ba ya ce yudillu bihi kasiran Allah yana ɓatarwa da irin wannan misali da yawa daga cikin mutane waɗanda ba su da imani ba sa girmama zancen Allah wa yahdi bihi kasiran kuma yana shiryar da yawa cikin mutane wato saboda wannan misali domin su saboda sun riga sun yarda da maganar Allah to in sun ji irin wannan misali to sai su tafi su yi bincike don su gano sirrin da hikimar da ta saka Allah ya yi wannan misalin ba kuma su tsaya su yi itiradi da gardama ba su ce don me shi mumini bai san don me ba a cikin zancen Allah ko manzonsa ba yawwa amanna bihi haka yake cewa kullum min inda rabbina duka daga ubangijinmu saboda haka sai ya nemi buɗi na gano hikima da fa'ida da ke ciki abinda ya shafi wani abu da zai aikata sai ya aikata abinda zai ƙaru da shi na ilimi sai ya ƙaru da shi sai inganta rayuwarsa ta duniya da ta addini to da yawa masu shari'a su ne mu'minai saboda suna gaskatawa wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin kuma babu waɗanda Allah yake batar da su da irin wannan misali irin wannan misalai sai kangararrun mutane waɗanda suka fice a barin aiki da shari'a al-kharijina an ta'ati birtikabil kabira waɗanda suka fice a barin da'a ta hanyar aikata babban laifi in aka ce kabira wani abu ne a dunkule zai iya hadawa kafirci da manyan laifuka da suke kasa da wannan. Mai tafsiri ya ce walahu salasu darajat, aikata laifuffuka wato matakai uku ne. Idan misali mun ce fasikanci a matsayin laifi ba kafirci ba, fasikanci a matsayin zanibi, to matakansa uku ne. Al'ula yattakibuha ahyanan mustaqbihallah, mai aikata wannan laifi ya aikata shi amma yana ganin munin abu. Misali Allah ya kiyashe mutum ya aikata zina ko sata ko ya sha giya, da abin da ya kama da wa'annan na manyan zanibai kamar riba, cin dukiyar maraya da sauransu ne. Amma dai yana ji a ransa lallai ya aikata laifi, ya san cewa shi mai laifi ne tsamo-tsam, ya san cewa ya dalmi ya cikin ƙazanta, matakin farko kenan. Sannan na biyu wasani ya mataki na biyu al-inhimaku fiha bila mubalatin biha, dalmi ya cikin laifin ba tare da damuwa ba. Wato mutum imanin nasa ya koke sosai, ya zama babu takawa, shi kawai ɗan tamore ne, inda duk buƙatarsa za ta biya ta sha'awa ta fasikanci ta sabon Allah, kawai shi kenan burinsa kenan. Shi duk abin da yake so ya aikata wannan sabon Allah, ya biya buƙatar gangar jikinsa kawai, shi kenan ya zama tantirin fasiki, gagarumin fasiki gawatacce. Asalisa na uku aljuhul, har ma ya wuce matakin na farko da na biyu, ya zo ma yana musu ga an yartake ba mustaswiban laha, ya aikata zunubin yana ganin daidai ne, to wannan kan fahuwa kafir, wannan ya kafirta, harijun alil iman, ya fita daga imani. Wannan bayanin da yayi haka malamai suka tabbatar da wannan a shari'a, wanda ya aikata zunubi yana jin yana nadama, yana ainihin wato baƙin ciki akan aikata zunubin, ya san cewa laifi aikata, akwai zunubin a kansa, amma wannan na nuna cewa bai riga ya shiga can ciki da yawa ba. Akwai fatan wannan yanayin ya sa ya tuba, ya nadama, ya tuba tabbatan nasuhan, Allah ya share masa ya koma matakinsa na da, ko ƙasa da haka ko ma sama da haka. Duk wanda in ya tuba, tuba nagartacciya yake fin matakinsa na da, akwai wanda ke komawa matakinsa na da, akwai wanda kuma ba zai koma matakinsa na da ɗin ba, kamar yadda Ibn al-Qayyim rahimahullah yake bayani a cikin littafin Adda'uwar Dawa. Amma dai wanda bai yi nisa ba, yana da nadama da takaici, yana ganin munin abin, ya fi kusa da tuba. Amma wanda ya tsike a ciki, ya dalmiya sosai, ya zama tantiri a ciki, to in ba sa akai ba ka zai ta dogewa, ko da ba ta kai shi ga halattawa ba, to hakanan zai mutu da ƙazantar wannan fasikanci. Shi ya sa za ka ga wani tun yana cikin ƙuruciya da samartakarsa zai ta fasikanci na neman mata, misali haka kuma zai zarce ya yi ta yi har abin ya zama masa jiki, har ya tare shekaru ya girma ya manyanta, amma ba zai daina ba har ajalinsa ya cin masa. Amma dai bai halatta ba, zunubi ne, ya san ɓata ne, ya san laifi ne, amma ko damuwa ma bai yi, wani ma har ya zo ko kunya baya ji, saboda shi ya riga da ya bar wannan gwara ya kunyata, da ya bar wannan gara ya zama fasiki, amma dai bai ce halal ba ne ba, tantirin fasiki kenan. To nan ba sa'a ba mashhuriyar afuwa daga Allah ba, sai ya gamu da azaba mai tsanani ta barzahu akan wannan laifi, ga kuma hisabin ranar tashin kiyama. Amma wanda kam ya zo saboda yadda ya so, ya shaku da wannan saƙo har ma cewa yake daidai ne, halal ne, ƴanci ne irin na mutum, kamar irin maganin da Turawa suke yi a wannan zamanin, cewa to me a cikin zina, ai in dai ba fade aka yi ba, in ba fin ƙarfin mutum aka yi ba, namiji ya fi ƙarfin mace aka yi, ko mace ta fi ƙarfin namiji da barazana aka yi ba, ai wannan in dai an amincewa juna to me, saboda su nasullah fa an samu an kusa, sun rabu da Allah ne, ba ruwansu da Allah, to kaga san halatta sun nuna abinda Allah ya haramta dan haƙinsa na cewa shine Ubangiji, bawa kuma bawa ne sun soke wannan, suka halata abinda Allah ya haramta. To wannan malaman musulunci a dukkanin mazhabobi na musulunci sun ijma'i akan cewa wanda ya saba wa Allah da wani sabo kowane iri ne a bisa wannan tunanin, a bisa wannan fikrar kafiri ne murtadi, koda yana sallah yana salati. Wannan haka malamai duk suka tabbatar da shi, domin shine wato istihlalul haram ko kuma wato tahrimul halal, wato halatta haram ko haramta halal bayan sani. To wannan duka ridda ce, Allah ka tsare mu, Allah ka kiyaye mu.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
ثم بين الفاسقين بقوله تعالى. الله تعالى sai ya bayyana wayannan kangararrun mutanen don adan a gane ayyukan su. Yace allazina yanquduna ahdallah, sune wayanda suke warware alƙawarin Allah. Min ba'di misaqihi, bayan karfafa wannan alƙawarin. Ai ma ahidahu ilaihim min alkutubi, min al-imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama. Wato suna warware wasiyar Allah da take a matsayin alƙawari a kan su, kan imani da abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi a cikin littafan Allah da suka gabata, kamar at-taura da injila, duka sun wasafta Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sun bada labarin sa, kuma sun wajabta cewa duk wanda rayuwarsa ta riske shi, to wajibi ne ya yi imani da shi kafin ya tsira. Yahudawa masu karatun at-taura sun san wannan, nasara masu karatun injila sun san wannan, wayansu littafai ma da ba wannan ba kamar zabura duk sun san wannan. To amma dai su sai ya zamanto sun warware wannan alƙawarin bayan ƙarfafa shi. Ba da tawqidihi alaihim bil ayati wal kutub, Allah ya karfafa alƙawarin akan su da ayoyi da littafai. Aw ma wasaqul ahda bihi min al intizami wal qabul, ko kuma abinda suka karfafi alƙawari da shi cewa za su lazimta kuma za su karfa. Wanda duk ya furta kalmar shahada, ya faɗi la ilaha illallah, to yayi alƙawari cewa zai tsayar da sallah, zai yi azumi, zai yi zakka, zai yi wajibai na addini. Kaga wannan daga furta kalmar mutum ya ɗauki alƙawari, dama sharaɗin ingancin wannan addini shine bayan imani a yau wannan ayyukan. To wanda ya furta kaga ya ɗauki alƙawari kenan. To in bai yi ba, to ta wannan fuska ya karya alƙawari kenan. Wa yaqtauna ma amara Allahu bihi an yusala, kuma suna yanke abinda Allah ya umarni a sadar da shi. Min al-imani bin nabi, na imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato wayannan fasikan su ne wayanda suke karya alƙawarin Allah, na imani da abinda Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi, domin alƙawari ne, wasiya ce wadda dama an tanade ta, bayan ko an faɗe ta da salo da bayanai masu ƙarfi. Allah ya ƙarfafi wannan alƙawarin, amma ina suka yanke ba su tabbatar da shi ba, ba su yi aiki da shi ba, kuma suke yanke abinda Allah ya umarni a sadar da shi. Min al-imani bin nabi, na imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan zai hada da wa kullu qadi'atin la yardaha Allah, dukkan wani yanke abu da Allah bai yarda da shi ba ya shiga ciki. Ka qad'i silatir rahim, kamar mutum ya yanke sada zumunta. Akwai daga cikin mutane waɗanda ba ruwansu da dangi, ba ruwansu da zumuntarsu, babu ainihin tuntuɓa, babu ziyara, babu kula, babu tallafawa, kai ka ce ma ba su da alaƙa da wannan zumuntar tasu. Har ma abin da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya la yadkhulul jannata qadiru rahim, wanda yake yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba. Zumunta a lokacin da Allah ya halitta ta, kamar yadda zo a hadisai masu yawa, ta ta'allaka da al'arshi, tace ya ubangijina na kama guri anan, ina neman tsarewarka daga kada a yanke ni. Allah ta'ala sai ya ce mata, to bai ishe ki bane, bai gamsu ba, cewa duk wanda ya sadar da ke zumunta zan sadar da shi da rahamata da alheri na, kuma duk wanda ya yanke miki ya yanke miki zan yanke alheri na da ainihin rahamata a barinsa. Tace a na gamsu da wannan, tace to na an miki wannan alfarmar. Hadisai da yawa sun tabbatar da wannan. Wal irada amwalatil mu'min, haka ma kauda kai a barin jibintar mu'minai. A baya cikin sifofin munafikai akwai barin mu'minai da rungumar kafirai, daga cikin sifofinsu wannan shine abin da suka yi mafi muni mafi bayyana, tunda zukatansu kafirci ne, da haka a asirce dai dole su je su haɗu da waɗancan kafiran, dole su haɗu da su a ɓoye, ko da sun bayyanawa ainihin musulmai don yaudara cewa suna da imani. Wannan sifofi babu shakka sifofi ne na munafiƙai da kuma kafirai tantirai, ko da yake fasiƙai masu laifi ma suna matsawa kusa da irin waɗannan halayen. Shi yasa ake cewa al-ma'asi baridul kufr, ayyukan sabo tsani ne ko jekada ne na kafirci. Idan mutum ya matsa yana ta ayyukan sabo yana ta yi, to zai iya matsawa da shi daga da'irarsa ta imani da musulunci har watan wata rana ya fita ya sabule a barin addinin Allah, kiyaye mu. Sannan wata tafriqatu bainal anbiya'i wal kutubi fi tasdiq, da kuma bambantawa tsakanin annabawa alaihimus salam da littafai wajen gaskatawa. Waɗanda suka ce su sun yarda da annabi Isa da annabi Musa da sauran annabawa kamar kiristoci, amma ba su yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba. Waɗannan kangararru ne, fasikai ne da babu imani tare da su. Ko kuma waɗanda suka ce sun yarda da annabi Musa da sauran annabawa da suka zo bayansa da kafinsa, amma ba su yarda da annabi Isa ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda su ne a Yahudu. To su ma kaga waɗannan Allah ta'ala ya bayyana fushinsa a kansu, kafirai ne. Haka ma watarkul jama'ati al-mafruda, barin jam'i wanda aka farlanta, an yi ƙasa kenan, in wancan sifa ce ta kafirai, to muminan ma akwai ta inda za ka ce sun karya alkawari, sun yanke abin da Allah ya umarni a sadar da shi, ko ba haka ba? Dukan wani musulmi yayin da aka yi kabbara, aka yi kabbarbari na kiran sallah, ana ce ba hayya ala salati hayya ala falahi, a hanzarto a zo a gaggauto a taho a kan sallah, a zo a yi sallah, a zo a rabauta tsira, sai ya noke, sai ke ta noƙewa kullum. Wata zuciyar makira tana ce masa, haba yanzu duhun nan da ake yi na damina, yanzu sanyin nan da ake yi, yanzu kewar unguwan nan, ka buɗe gidanka ka fita, ya mantar da shi kewar kabari da ainihin abubuwan da ke ciki na haɗari, sai ya zauna. To shi ma kaga ya yanke abin da Allah ya umarni a sadar da shi, ko wajibi ne a sada zumunci? Ya yanke, bai sada ba. Wajibi ne a halarci sallar jam'i da juma'a? Ya ƙi halarta, bai je ba. Wani ma sai ya ce ba zai je juma'a ba saboda ya yi ta kame-kame. To duka yana daga ciki. Wasa'iru ma fihi rafdu khairin, da sauran duk abin da yake ciki akwai watsi da alhairi, auta haɗi sharrin ko kuma aikata sharri. Akwai daga cikin mutane wanda tsawon zamansa ko rayuwarsa ba shi ba majalisin ilimi, tafsiri na Alƙur'ani, ta'limi na fiqhu, tauhidi, sanar da mutane addini, ba ruwansa da wani. Ya je a ɗaura masa harufa da zai koyi karatun Alƙur'ani, ba ruwansa da shi. Ba abin da yake yi irin waɗannan, ba ruwansa da waɗannan. Ganinsu ma yake yi kamar wani ɓata lokaci ko marasa aikin yi su suke yi. Amma duk wani wurin zama na sharholiya da ainihin hirarrakin banza da ɓata lokaci, to abin da yake ta yi kenan. To duka waɗannan da daga cikin ainihin yanke abin da Allah ya umarni a sadar da shi. Allah ya umarci mutane su yi at-ta'awun 'alal birri wat-taqwa, su yi taimakekeniya akan da'a da tsoron Allah. Yanzu karatun da muke yi, inda a ce ba ku halarto ba, misali dan mu taimaki juna mu yi karatun, shin zai yiwu? Ranar farko aka zo ba mutane, sai mutum biyu ko uku, rana ta biyu su ma ɗaya daga ciki ya samu uzuri bai zo ba, rana ta uku ɗayan shi ma duk gaba ɗaya ba su zo ba, sai kai bi karatun a haƙura kawai, dole a bar shi. Kamar kasuwa ce, masu sayarwa in masu masaya ba su zo ba, kaga ba zai yiwu ba, mai mulki in ba talakawa, kaga ina mulkinsa zai ta'allaka. To haka kowane irin aiki na da'a da aka ce a zo a haɗu, wanda ya ƙaurace masa, to ai kaga ya so kassara wannan tsarin kenan. Saboda haka dai Allah ta'ala yana sifanta irin wa'annan masu karya alƙawarin da yanke abin da aka yi umarni da a sadar da shi, cewa su ne fasikan, wa yufsiduna fil ard, kuma suna ɓarna a cikin ƙasa, bil ma'asi, da ayyukan saɓo wa tawiqi anil iman, da ainihin kange wasu mutane a barin imani. Yayin da wani yake son ya yi aiki na gari na biyayya ga Allah, sai ka ji rairayin waɗannan mutane suna ta ƙoƙarin daƙirar da shi. Yi hankali da dukiyarka, kada ka jefa kanka cikin talauci, in ka biye taimako kaza kaza zai faru, duka wannan huɗu ba irin ta shaidan. To masu irin wannan ula'ika humul khasirun, waɗannan su ne masu taɓewa, wanda suka kai ƙololuwa a waɗannan kafirai ne. Lima sirihim ila nari lmu'abbadati alayhi, saboda za su koma zuwa ga wuta ta har abada. Ba su yi imani da Allah da manzansa ba, ba su tsayu a kan ayyuka na addini ba, kuma ba su yarda su yi taimakekeniya da muminai a fagen ayyuka na imani da ainihin addini ba. Saboda haka sun yi asarar rayuwarsu baki ɗaya, makomansu za su zama wuta. Wanda ma kuma fasikancinsa bai kai ga wannan mataki ba, zai samu tawaya, kuma zai samu ainihin barazana, gwargwadon ainihin laifin da ya aikata. Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu da tsarewarsa daga sifantuwa da sifa irin ta fasikai. Na'am.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
اللهم لو كان سركي وتوسم وجه سؤال توبيك وإنكار للذين يكفرون بالله. سنة الله تعالى يفسكن تدى تنبيا تألا ودي دا إنكاري قوان لسكي وتو كافر تي وألا ولا يتدبرون آياته في أنفسهم باسا لورا دا أبوبو وماماكي نايوين ألا ديي رايو كنس يودا متن زي تناني ككاوان تناني da irin yanda Allah ya shirya, ya tsara, ya fasalta halittar mutum, yadda halittar kansa take, sannan da yadda rayuwar take gudana, yadda yake cin abinci, abincin ya yi aiki a jikinsa, yadda abubuwansa da yawa yake adana sani, yake riskar abubuwa, jinsa da ganinsa da maganarsa, da yadda hankalinsa yake riskar abubuwa, inda zai tunanin wannan zai san girman Allah. To amma ba sa yin wannan, wala fil kauni lazi yahdi bihim, ko ba sa lura da talikan da ke kewaye da su, komai ka gani fa ya isa ya tuna maka da girman Allah, komai kankantar abun komai girman sa. Fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid, a cikin kowane abu akwai wata aya, wani abu mai jan hankali da ke nuna cewa Allah makadaici ne kuma ya cancanta da abota masa. To amma su ba su yi wannan ba, ba sa tunani mai kyau, ba sa hattara, ba sa tuntuntuni abinda zai sa su gane girman Allah, su yi imani da shi, su bauta masa. Allah ta'ala ya ce, kaifa takfuruna billahi, yaya za ku kafirce wa Allah, ta yaya ma za ku kafirce wa Allah, ayyuhan nas, ya ku mutane, ta yaya, yaya za a yi ku kafirce wa Allah, fala tatadabbaruna ayatihi, ba za ku lura da ayoyinsa ba. Yadda Allah ke tafi da halitta a zahiri, da ayoyin da Allah ta'ala ya saukar a cikin littafi wanda suke cike da ilimi da hikima da gwaninta da azanci, duka abubuwa ne guda biyu da in mai hankali ya haɗa su, ya yi aiki da su, babu shakka zai samu imani na yaƙini kan cewa al'amarin Allah baki ɗayansa gaskiya ne, kuma Allah ta'ala shi cancanta da abota masa. Hukuntum amwatan, alhali da kun kasance matattu, kuna cikin hukuncin matattu, nudafan fil aslab, kuna a matsayin igumani ainihin a tsatsannin iyayenku. Tun daga lokacin da aka ɗiga igumani na halittar mutum a mahaifar mahaifiyarsa, ko kafin haka ma, har ya zo ya zama gudan jini, har ya zama gudar tsoka a zango uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi Abdullahi ibn Mas'ud, sannan Abu Sa'ma Sarai. Ai, duka wannan, wato a matakin wannan, duka mutum a hukuncin matacce yake, kada cewa daga bada ƙarshe dai Allah ya busa masa rai ya zama mutum, ya zama kamalallen mutum, ko ba haka ba. Fa ayakum, Allah sai ya raya ku fil arham, a cikin mahaifa. Tun ba ku da rai, Allah ya shirya halitta ku yana mataki bayan mataki har ya kai ku ga busa muku rayuka. Kuka zauna gwargwadon zamani za ku a cikin mahaifa. Wa duniya, sannan ya kawo ku duniya. Binafikin ruhi fi kuma ya ba isa kamu ku rai. Tun daga cikin ciki kuka ƙara sagirman ku na zaman ciki, sannan kuka fito duniya. Wannan ai abu ne wanda ke jan hankalin mai hankali, saboda ba wanda ke da hannu a cikin wannan. Iyayen da za su haifi ɗan ma ba su da wani hannu a ciki. Haɗuwar da suke yi kawai ta saduwa, wannan abin ya kasance shi ne kawai nasu, amma su san me yake faruwa, ko su yi wani abu a cikin duk babu, sai dai kawai su ga ɗan Allah ya fitar da shi. In ya so ya rayu, sai ya rayu har ya kai matakin da Allah ya so. Su mai mitukum, sannan Allah zai matar da ku, inda ta yi ajalikum, lokacin da ajalin kowanku ya ƙare. Sun mai yuhayikum, sannan Allah zai rayar da ku bil ba'as, ran tashin kiyama. Allah yana nuna misalai na cewa alkiyama tana tafi, kuma lamarinta gaskiya ne. Duk shekara yayin da bazara ta zo, hadar damina za ta sauka, ƙasa za ta kumbura ta faso, sirrai da shuke-shuke su fito, su yi yayinsu, su yi tashinsu, su yi zamaninsu, su gama amfani ya yi komai ya kai muddarsa, in wannan ya ƙare su mutu su bushe, su ɗaiɗaice har su ɓace ma, kuma ba a yi su ba, sannan wata bazara ta sake dawo a sake tada su. Abinda Allah ta'ala ke nuna wa mutane a matsayin misali kenan, na cewa za a rayar da mutane bayan wannan rayuwa da mutuwa da suka yi. Su mai lai turja'un, sannan zuwa gare shi za a mai da ku badal ba'as, bayan tashin alkiyama. Fa yujazikum bi amalikum, sai saka muku da ayyukanku. Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, kuma Allah ta'ala shi ne wanda ya halitta muku abinda ke cikin ƙasa, cikin dukiya, duniya duka, da abinda ke cikin duniya duka, al'ardu wa ma fiha, ƙasar da abinda ke cikinta duka Allah ne ya halitta ta. Allazi ja'ala lakum al'arda bisatan, wanda ya sanya muku, wa mahadan, ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa, duka Allah ya faɗi wannan. Akan ta ake gina gidaje, garuruwa, hanyoyi, ainihin wato sai gonaki, rijiyoyi, duk abin da ɗan adam ke bukata. Jami'an baki ɗaya, lisan tafi'u bihi wa ta'tabiru, domin ku yi amfani da shi, ainihin ku ɗauki izina. Duk abin da ɗan adam yake gadara da shi, wanda gadara da cewa an samu mulki ko dukiya ko wani karfi ma yake sawa a juya wa Allah baya, to duk wannan karfin waye ba da shi? Ba Allah bane. Kuma duk mun ne matan fa min Allah, duk abin da kuke da shi na nema kuke tankawo da shi daga Allah yake. To ba dan jahilci da ne da dakushewar tunani ba da dorewar basira, yaushe ne Allah ta'ala da yayi muku dukkan waɗannan tanade-tanade da waɗannan nemomi da baiwa mai yawa da kafirce masa? Allah shi ya muku dukkan wannan sun masawa ila sama, sannan ya nufaci sammai, ya nufaci sama, ai alawar tafa ilai, ya ɗaukaka a bisa al'arshi sama, istiwa an yaliku bihi subhanahu wa ta'ala, daidaiton da ya dace da shi. Wala na rufe kaifiyatu, ba za mu iya sanin yaya daidaiton yake ba. Allah ta'ala ya ambata daidaitonsa bisa al'arshi, ko da yake a nan ya ce sama, amma dai daidaiton ko izuwa sama ko izuwa ga al'arshi wani abu ne wanda yake akwai shi bisa haƙiƙa, amma bayi ba su san yanda haƙiƙarsa take ba, kamar yanda ba su san yanda zatin yake ba. Wannan shi ne matsaya ta Ahlus Sunna wal Jama'a, kuma ba a kallafa wa mutane sanin yaya irin wannan istiwa'in yake ba, sai dai gaskata cewa ya faru kuma yana faruwa, amma daidai da yadda ya dace da girman Allah da ɗaukakarsa da tsarkinsa, saɓanin abinda halittu suka sani. Fasawwahunna, ya daidaita su sammai ɗin, sab'a samawat, sammai bakwai. Kowace samaniya wata duniya ce mai zaman kanta, ba ta haɗe da ainihin ƙasa da ita ko sama da ita. Daga nan inda muke doron ƙasa, wannan tazarar, wannan sararin samani, sararin da ke tsakani, za a riski sama ta farko. Idan aka riske ta, ita ma da kaurinta da gininta, kamar da ya zo a ruwayoyi, kamar wannan sararin ne na tsakani. To an wuce akwai wannan sararin kuma tsakaninsa da sama ta biyu, tsakaninta da sama ta biyu. Haka kaurinta ita ma kamar wannan sararin da ke tsakani ne, har akai sammai bakwai. Kuma saman sammai bakwai nan Allah ya ajiye aljanna da girmanta da ya wuce sammai bakwai da kasai bakwai faɗinta. To sannan al'arshi kuma duk ya fi su girma, Allah ta'ala haka ya tsara su. Ka duba girma da ƙasaitar waɗannan halittu da wannan mulki na Allah da sarrafawa. Wanda ya imani da wannan amma yake kokwanto da lamarin Allah, ko yake ƙiuya cikin bin Allah, ko yake ainihin azuma cikin saɓawa Allah, bai aiki da basira, bai wa Allah ta'ala godiya kuma akan ni'imomi ba. Wa bi kulli shay'in alim, kuma shi masani ne da komai da komai, ya san komai da komai. Mujmalan wa tafsilan, a dunkule kuma ya san abin dalla dalla. Domin ai shi ne ya ajiye ainihin wato halittun, wato alalu man khalaqa huwa latiful khabir, wanda ya halitta ba zai santa ba ne, alhali shi ne mai zurfin sani kuma wanda ya san sirrin komai. Ba maka wa Allah ya san halittunsa, don haka ya san da zamanmu, ya san abin da muke yi, ya san abin da muke tunani muke nufi ma, alherinmu da sharrinmu, shigarmu da fitarmu, komai namu Allah ta'ala ya sani, ya san halittu duka. Don haka bai dace ba ainihin saba wa Allah ko kafirce masa ko mutunce wa ni'imominsa ba, bayan cewa shi ne ya fito da halittu bayan babu su, kuma ya cika su da dangogin ni'imomi iri daban-daban a wannan rayuwar, ni'imar lafiya, ni'imar ainihin zaman lafiya, ni'imar rayuwa, duka wajibi ne a matsayinmu na bayi mu san wannan, kuma godiya ga Allah mu ƙara da'a, sannan mu kiyaye saƙo. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana basira da hasken Alƙur'ani mai girma, da kuma riƙo da koyi da yayin halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya sadaukar da rayuwarsa duka cikin biyayya ga Allah da godiya a gare shi, kuma ya ɗora al'ummarsa akan haka. Allah ka dawamar da mu akan koyi da shi da riƙo da sunnarsa. Allah ya mana afuwa, Allah ya mana gafara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma ya waliyal islam wa alihi masakna bil islam hatta naqa alihi. Nas'aluka Allahumma ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghayra mukhzin wa la fadil. Allahumma asna ajibatan fi umur kulliha wa ajirna min fitnati dunya wa azabil akhirah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.